الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na Laraba yau muna 19 ga watan Ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama 1446 wanda kuma yake daidai da 19 ga watan 3 miladiya ta 2025 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma kuma muna nan cikin tafsirin suratul mu'minun wanda a yau zamu ci gaba da tafsirin aya ta 15 zuwa ga abinda Allah subhanahu wataala 115 zuwa ga abinda Allah subhanahu wataala ya sari bismillah Allah subhanahu wa ta'ala yace afa hasibtum annama khalaqnakum abathan shin kuna tsammani cewa mun halicce ku ba manufa wa annakum ilaina la turja'un kuma lalle ku ba za a dawo da ku zuwa gare mu ba fa ta'ala Allahul malikul haq to Allah sarki na gaskiya ya daukaka la ilaha illa huwa babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi rabbul arshil karim shine ubangijin al'arshi mai girma Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya wa duk wani dan adam cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai yi halittun da yayi ba a sama ko a ƙasa bai yi su ba manufa ba Allah ya yi su ne da manufa ko wani abu da ka gani an samar da shi saboda wani dalili an samar Allah subhanahu wataala ya samar da ruwan sama saboda ya sauka a ƙasa ta fitar da tsirranta tsirrai kuma dabbobi da mutane su ci dabbobi kuma Allah subhanahu wataala ya halicce su don amfanin mutane su ci su sha nonon su su dora kaya su hau to shi kuma dan adam dan me aka yi shi shin an yi shi ne saboda ya ci dabba ya sha ya abin nan to ya zanto ya mai da kanshi baya kenan ya zama rayuwarsa ta zama kamar ta dabba lazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al'an'am wan naru mathwan lahum rayuwarsa ta zama irin rayuwar dabba sai dai ya ci ya sha ya kwanta ya bacci amma ba shi da wata manufa wacce take ta kololuwa to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yi wannan halittar a yadda muke ganin ta ba kuma ya zanto babu wata manufa a ƙarƙashin yin hakan. Allah ya tsarkaka da yayi wannan. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa Miftahu Dar as-Sa'ada yana cewa ittafaqa al-mufassiruna ala anna al-haqqa alladhi khuliqat bihi as-samawati wal-ardu huwa al-amru wan-nahyu. Wasu tafsiri gaba ɗaya sun yi ittifaqi cewa gaskiyar da ta sa Allah ya halicci sama da ƙasa ita ce umarni da hadi. Allah ya yi umarni ya ce a yi kaza kuma a bar kaza. Wa ma yatarattabu alayhima min ath-thawabi wal iqab, da abinda zai biyo bayan umarni da hadi na lada ko kuma na uquba, yayin da mutum ya kiyaye abinda aka umarce shi aka hana shi sai ya samu kyakkyawan sakamako, wanda kuma ya saba ya samu munan sakamako. Malai ya ce faman jahada dhalika wajahada risalatar rusuli, to duk wanda ya ƙaryata hakan kuma ya ƙaryata saƙonnin da manzanni suka zo da shi, wa kafara bil ma'ad, ya kafirce wa ranar alƙiyama, wa ahala hawadith al'alami ala harakatil kawakib, ya danganta duka abubuwa da suke faruwa a duniya cewa wannan tafiyar taurari ita ce take haifar da abu, wato yau da gobe ne yake kawo abu ya faru, kamar yadda masu ƙaryata samuwar Allah suke danganta kowane abu zuwa ga ɗabi'a, zuwa ga nature. Ya ce to duk wanda zai yi wannan, faqad za'ama anna khalqa as-samawati wal ardi abtalul batili, to kamar yana cewa halittar sammai da ƙasa ta zama halitta ce ta banza ba manufa. Wa anna al-alama khuliqa abathan, kuma an halicci duniya duka kenan babu manufa. Wa turika sudan, kuma an bar kowa sakaka yayi abin da yake so. Wa khulliya hamalan, an bar kowa an yi watsi da kowa, babu wani wanda ake dorawa umarni ko hadi. Wa ghayatu ma khuliqa lahu an yakuna mutamatti'an bil ladhdhati al hissiyyati kal bahaimi, ya zanto mafi wato gaya manufa ta koli wanda aka halicci mutum saboda ita shine kawai wai ya ji dadi ya morewa rayuwarsa kamar yadda dabbobi suke morewa. Fi hadhihi al muddati al qasirati jiddan, a dan wannan takaitaccen lokaci na rayuwar duniya. Thumma yufariqu al-wujuda, sannan idan mutuwa ta zo ya mutu. Wa tuhdithu harakatu al-kawakib ashkhasan mithlahu, kuma yau da gobe ta sake haifar da wasu mutanen ba shi ba, ya zama da haka abin yake ta tafiya. Waɗannan sun zo sun yi rayuwa a bayan ƙasa, sun ci abin da suka ci, rayuwarsu ta ƙare suka mutu, sai kuma a samar da wasu su ba su zo su yi irin wannan rayuwar. Haka abin yake ta tafiya, haka za abadan, har abada abin ya ta tafiya a haka. Fa ayyu batilin abtalu min hadha, wacce ƙarya ce kowane aikin banza ne ya kai wannan. Wa ayyu abathin fawqa hadha, akwai rashin manufa da ta kai wannan babu. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yayi wannan halitta ta sama da ƙasa da abin da yake cikinta, kuma ya gaya mana cewa ya samar da ɗan adam don ya zama halifa mai maye gurbin wanda za su rayu a bayan ƙasa. Ni ja'ilu fil ardi khalifa, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah ya saukar da ɗan adam a bayan ƙasa don ya zama halifa a cikin wannan ƙasa, a wannan duniya, ya raya wannan duniya. Sannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya wato manufa ta farko shi ne ya san Allah mahaliccinsa, bayan ya samar da shi a bayan ƙasa, manufa ta farko ya san Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru baynahunna lita'lamu anna Allaha qad ahata bikulli shay'in ilma, anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bikulli shay'in ilma. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicci sammai, ya halicci sammai, sannan ya halicci ƙasa, sammai bakwai, sannan ya halicci ƙasa kwatankwacin su. Ya tanazzalu al-amru bainahunna, tsakanin su wahayi na Ubangiji yake saukowa. Lita'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir, dan kusan cewa Allah mai iko ne akan komai وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وسني تشيوا الله إلمن سيكي ويكومي وانا إتتي منفا تفركو bayan samar da kai a bayan kasa shine ka san Allah idan ka san shi kuma sai ka bauta mishi ita ce manufa ta biyu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ce ban halicci dan adam da aljanu da mutane ba sai dan su bauta mun wannan ita ce manufa ta farko da ta biyu ka san Allah sannan ka bauta masa tace Allah subhanahu wataala ya dunkule a fadarsa fa'lam annahu la ilaha illallah fa'lam ka sani wato ka sani cewa babu abu bauta da gaskiya sai Allah ka san wane ne Allah sannan ka bauta mishi bauta ta gaskiya wannan ita ce manufar da Allah subhanahu wataala ya aika da annabawa duka da ita ya qawmi ibudullaha malakum min ilahin ghairu duka annabawan da Allah ya aika tun daga kan annabi nuhu annabi hud annabi salih annabi ibrahim annabi lut annabi shuaib dukkaninsu abinda suka rika gaya wa mutanansu i'budullaha ma lakum min ilahin ghayru ku bauta wa Allah ba ku da wani abun bautawa da gaskiya in ba shi ba wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa janibut taghut Allah ce kowace al'umma mun aika mata da banzo yana gaya mata cewa ku bauta wa Allah sannan ku nisanci dagutu ma arsalna min qablika bir rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah ce ba mu aiko da wani manzo ba gabaninka fa ce mun yi masa wahayi cewa babu abun bauta da gaskiya sai ni ku bauta mun inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun Allah ce wannan al'ummar ku ce al'umma daya kuma ni ne ubangijin ku bauta mun wannan bautar bata daya akan ainihin dan adam ba kowa da kowa ma an umarce shi da ya bauta wa Allah mala'iku da annabawa da manzanni dukan su bayin Allah ne Allah subhanahu wataala yana cewa lan yastankifa almasihu an yakuna 'abdan lillah wala almala'ikatu almuqarrabun wa man yastankifa 'an ibadatihi wa yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a فأما الذين استكبروا واستنكفوا وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا سوراك دك النباوة الله سبحانه وتعالى يا نورا مسؤال هكين سبوتا مسا حتى ملائكو ubangiji subhanahu wataala ya dora musu alhakin su bauta masa shi yasa duka abinda suka yi kira zuwa gare shi shine bautar Allah subhanahu wataala shi kadai to wannan ita ce manufa ta samuwar da kai anan bayan kasa sannan kuma za ku koma zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda shi kuma zai yi hisabi zai yi maka hisabi akan abinda ka shuka anan duniya shin ka bi dokar Allah subhanahu wataala ka tsaya ka san Allah sannan ka bauta masa yadda yake so a bauta masa ko ku a'a ka shantake ka miƙe kafa kai abin da ranka yake so ka tafi baka bauta Allah ba ka bauta wa san zuciyarka Ibn al-Qayyim yana cewa man ta'ammal ba'd hidayati Allahi al-mabsuusati fil 'alam wanda duk ya dubi irin shiriyar da Allah subhanahu wataala ya hada a bayan kasa shahida lahu bi annahu Allah alladhi la ilaha illa huwa zai shaida cewa Allah shi kadai ne baya da abun bauta da gaskiya shi alimul ghaibi wash shahada shi yasan abin da yake boye da nasarari al azizul hakim shi ne gagarabadau sannan mai hikima wantaqala min ma'rifati hadhihi al hidayati ila ithbati an nubuwati bi aysari nadarin sannan bayan mutum ya tabbatar da cewa Allah shi ne abun bauta shi kadai babu abun bauta da gaskiya sai shi ya tabbatar da wannan ta hanya mafi sauki to haka da cikin sauki har ila yau zai tabbatar da gaskiyar annabta cewa akwai annabawa da Allah subhanahu wataala ya zaba ya aiko fa innahu lam yuhbil hadhihi alhayawanat sudan wa lam yatrukha mu'attala duk wanda ya rubi halittun da Allah subhanahu wataala ya bayan kasa bai bar su haka nan sakaka ba bai bar su haka nan awatsi ba tare da kulawa da su ba dole ne kowane abu da ka gani da Allah ya halitta Ubangiji subhanahu wataala ya nuna masa abin da zai yi a rayuwarsa wanda zai amfane shi kuma ya nuna masa abin da zai guda hatta dabbobi da muke gani kowace dabba ta san abin da zai amfane ta ta kuma san abin da zai cutar da ita tana nufar abin da zai amfane ta tana gujewa abin da zai cutar da ita to idan ya zanto waɗannan abubuwa na halittu wanda ba su kai dan adam daraja ba Ubangiji subhanahu wataala ya nusar da su akan abin da zai amfane su ya nusar da su akan abin da zai cutar da su to ta yaya kaifa yaliqu bihi an yatruka nau'al insani ta yaya kuma shi dan adam za a ce Ubangiji subhanahu wataala ya bar shi haka nan kara zube ba tare da ya nuna masa abin da zai amfane shi ba ko ya cutar da shi wanda babu shakka dukkan wanda zai yi irin wannan tunani to babu hankali a tare da shi idan har dan adam idan har dabba wacce Allah ya halicce ta ne saboda shi kansa dan adam din saboda ya more ta amma kuma Ubangiji ya sanya ta akan wata hanya allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada ya halicce abu ya daidaita halittarsa ya kaddara komai bakin gurgudu sannan kuma ya shiryar da kowace halitta zuwa ga abin da zai amfane ta ta nufe shi ko abin da zai cutar da ita ta guje shi to ta yaya zai yi bar kuma kai dan adam da kake da karamci a gurinsa kake da karamci a gurinsa da Allah ya halicce ka da hannunsa ya daidaita halittarka ya busa masa bin ruhi daga ruhinsa sannan ya sa mala'ikunsa su yi maka sujjada har Iblis ya yi hasadar wannan daraja da Allah ya baka أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا هل يناو تكباكي تكيم فشينا تشوا ونن دك جرب ما شاء كينا ولك كي لن أدم ألا يمك ونن درجة أتيكم كي يابرك هكا كوي ساكك لا يوك باتنا الكبلة با كده ونأ بنا ذا أتي ونن شيني أكي سوكي ونن كما أكي سوك بلي ko dan da ka haifa aka ce haka ka dauke shi to ba za a ce ka darasta shi ba ce ka haifi danka amma ba ruwanka da ka nuna masa abin da zai amfane shi ko zai cutar da shi inda zaka gan shi ya nufi abin da zai cutar da shi zaka yi shiru kai gum ba zaka hana shi ba sannan abin da ka san zai amfane shi ba zaka masa umarni da shi ba to balle za a ce wannan baka dauke shi da baka dauke shi a danka ba ko baka dauke shi a bakin komai ba to bare kuma mahalicci wanda yayi kai karrama ka tun daga halittar uban mai adam alaihi salam Allah ya nuna karamci darajar dan adam sannan kuma a ce ubangiji ya kyale dan adam haka kawai ba tare da dora shi akan saiti ba wanda ba tunani ne na masu hankali ba ce to ta yaya dan adam wanda shine khulasatu hadhal wujud shine yafi kowa a cikin wannan rayuwa gaba daya allazi karramahu wa faddalahu ala kathirin min khalqihi wanda Allah ya karrama shi ya fifita shi akan halittu da dama ta yaya Allah zai bai shi muhammalan wa sudan mu'attalan la yahdihi ila aqsa kamalatihi ta yaya Allah zai bar dan adam haka kawai ayi wato karazube ba tare da ya nuna masa abinda zai kai shi zuwa ga kamala ba abinda zai kai shi zuwa ga kamala wa afdali gayatihi ba tare da ya nuna masa abinda yake mafi darajar manufar halittarsa ba بل يتركه معطلا لا يأمره ولا ينهاه ولا يثيبه ولا يعاقبه أتي الله يا بش هكا كوي كرازبي با أبرني با هني با ساكمكو با أقوبة وهل هذا إلا مناف لحكمته أيوة يا سابا وحكمر الله كوتا كوتا يا سابا وحكمر الله ونسبة له ما لا يليق بجلاله ati haka ubangiji yayi to lalle an danganta masa abinda bai dace da girman sa da daukakar sa ba wali hadha ankara zalika ala man za'amahu saboda haka Allah ya inkarin wannan ga wanda zai rika ganin cewa dan adam sake yake yayi abinda ya ga dama Allah ya inkarin wanda yake ganin haka wanda zaha nafsahu anhu ubangiji ya tsarkake kansa daga wannan wa bayyana annahu yastahilu nisbatu zalika ilayhi ya nuna cewa danganta masa wannan abu ne wanda ba zai yiwu ba wa annahu ya ta'ala anhu kuma Allah ya daukaka gabarin a ce haka aikinsa yake babu hikima a ciki shine yace afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq Allah sarki na gaskiya ya daukaka. Allah ya tsarkake kansa daga irin wannan zato wanda yake nuna maka dukkan wani mai hankali yana ji a ransa cewa Ubangiji subhanahu wataala ba zai yi yayi halitta kuma ya bar su haka nan ba tare da ya turo musu sako wanda zai nuna musu yadda za su yi rayuwa ba. Allah ce fata'ala Allahul Malikul Haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Allah sarki na gaskiya ta'ala ya daukaka la ilaha illa huwa babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi rabbul arshil karim shine ubangijin al'arshi mai girma ko mai daraja. Allah ya daukaka ya tsarkaka daga dukkan wani abin da za a danganta shi da shi wanda bai dace ba. Duk wani abin da bai dace ba Allah ya tsarkaka da a danganta shi da wannan abu. Daga cikin abin da bai dace a danganta Allah da shi ba a ce Allah ya yi halitta babu manufa. Wannan abu ne da bai halatta bai dace a dangana wa Allah ba. Domin Allah subhanahu wa ta'ala al-maliku ne shi ne mai cikakken mulki. Mulkinsa ya dandana kowa ya danna komai wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Allah shi ne wanda ya danna kowa cikin bayansa shi ya rinjayi kowa daga cikin bayansa. Wanda a cikin mulkinsa babu wato babu gangan duk a cikin duk komai na mulkinsa gaske ne. Babu wani abu sunan shi gangan. Babu wani abu sunan shi ƙarya. Allah al-haqqu ne fi zatihi al-haqqu ne fi sifatihi. Gaskiya ne gaske ne a cikin zatinsa gaske ne a cikin sifofinsa gaske ne a cikin ayyukansa. Mulkinsa kuma mulki ne na har abada babu ranar da zai gushe. To ta yaya wanda yake da irin wannan sifa ta kamala sifa ta cika mulki na isa a ce yana yin wani abu ba manufa? Ai ba za ta yi ba. Wannan al-haqqu yana nufin al-thabitu wanda yake tabbatacce ba wai 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 ba a al-thabit ne tabbatacce ne. Wujuduhu wujudun thabit samuwarsa samuwa ce ta tabbas babu wani abu da ake wai wai ko wataƙila ko wataƙila a'a al-haqqu ne al-thabitu ne yana nan akwai shi thabitul wujud ne. Fa huwa azza wa jalla haqqun Allah gaskiya ne. Rububiyyarsa gaskiya ce. Rububiyyatuhu haqqun shine mahalicci shine wanda ya samar da ga babu kuma shine wanda yake bayarwa shine wanda yake hanawa shine wanda ya samo wa dan adam dukkan wata buƙatarsa ta duniya da dukkan wani abin da dan adam ba zai rayu ba sai da shi shine mai bayarwa. Saboda haka rububiyyarsa gaskiya ce. Haka nan uluhiyyarsa gaskiya ce. Shi kadai ne wanda ya cancanci a bauta masa domin shi kadai ne mahalicci babu wani mahalicci tare da shi. Haka nan sunayensa da sifofinsa duka gaskiya ne. Shi ne yake da sunaye mafiya kyau sannan shi ne yake da sifofi mafiya ɗaukaka. Umarninsa da hannunsa duk gaskiya ne. Allah yana yin umarni yana hani yana umartar ka da ka yi kaza ka bar kaza wanda wannan yin hakan karɓar umarninsa ka aikata da barin abin da ya hana ka shi ne bautattasa shi ne ubudiyar da aka ɗora maka. Shi ya sa tun daga shiga annabi Adam a.s. aljanna aka gaya masa kai ya ci wata itaciya. Tun daga nan a nuna masa cewa Allah ya halicce shi amma zai aje shi a kan wani tsari na yi kaza kakka ka yi kaza. Ka ci daga komai na aljanna amma kakka ci wannan bishiya. Bayan an samu shaidan ya yi masa waswasi har ya ci wannan itaciya Allah ya saukar da shi to kuma Allah bai kyara dan adam ba haka nan gatansa ya biyo shi har ƙasa. Imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ga shiriya nan ta ina aiko ku ta na aiko shi tare da ku wanda ya tsaya kan wannan shiriyar. Wannan shiriyar ita ce manhajin Ubangiji. Manhajin Ubangiji shine if'al la taf'al yi kaza kakka yi kaza. Duk ka tattara manhajin Ubangiji gaba ɗaya za ka dunkule shi a cikin wannan kalmomi guda biyu yi kaza kakka yi kaza. To haka Allah subhanahu wa ta'ala yake umarninsa da hannunsa gaskiya ne. Haka nan labarinsa duka gaskiya ne. Hukuncinsa duka adalci ne. Tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. Tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Kalmomin Ubangijinka sun cika ta fuskar gaskiya. duka wani labari da Allah subhanahu wataala ya bayar wanda ya riga ya wuce ko wanda ake ciki ko wanda zai zo nan gaba duk gaskiya ne babu wani labari da ubangiji subhanahu wataala ya bayar wanda ba gaskiya ba wa man asdaqu min Allah haditha wa man asdaqu min Allah qila ba wanda ya kai Allah gaskiyar magana saboda haka labarin sa duka gaskiya ne wa qadaruhu haqqun haka nan qaddarar ubangiji gaskiya ce ubangiji subhanahu wataala ya halicci komai bisa qaddara inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar fa qadarna ni'mal qadirun Allah subhanahu wataala shi ya qaddara komai da komai kuma madalla da masu qaddarawa inji Allah wato su Allah subhanahu wataala haka nan shari'ar sa gaskiya ce shari'ar sa da ya saukar mana ta ya ba mu dokoki ku yi kaza ku bar kaza gaskiya ne haka nan alkawarin sa da yawa muminai waɗanda suka yi masa biyayya cewa duk wanda ya kyautata anan zai ga sakamako mafi kyau ranar gobar kiyama lillazina ahsanul husna wa ziyada to wannan gaskiya ne babu wanda zai kyautata kuma ubangiji subhanahu wataala ya tozarta aikinsa la yudhi'u ajra man ahsana amala Allah baya tozarta aikin wanda ya kyautata aikinsa saboda haka alkawarin sa na sakamako mai kyau gaskiya ne wa wa'iduhu haqqun haka nan alkawarin narkon sa da yayi na cewa duk wanda ya mutu yana kafirci yana shirka Allah subhanahu wataala ba zai sa shi gidan aljanna ba kuma zai kai shi wuta har abada innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar wannan ma gaskiya ne wa hisabuhu haqqun hisabin da Allah subhanahu wataala zai yi ranar gobar kiyama da tantance mutanen kirki da ayyukansu a tantance mutanen banza da ayyukansu wannan ma gaskiya ne wa jazaohu haqqun sakamakon da zai biyo bayan wannan na gidan aljanna ga wanda suka yi wa Allah biyayya ko kuma gidan wuta ga waɗanda suka saba wa Allah ita ma gaskiya ne wa jannatuhu haqqun wa naruhu haqqun wa huwa al-haqqul mubin Allah shine al-haqqul mubin saboda haka komai na Allah subhanahu wataala gaskiya ne tabbas ne tabbas ne babu wani abu na ubangiji subhanahu wataala wanda yake shakka ko ta baba ko ƙarya ko ba haka ba shi yasa ya sifanta shi da cewa fata'ala Allahul malikul haqq al-maliku mai cikakken iko al-haqqu wanda yake na gaskiya to ya daukaka ya tsarkaka a danganta masa yin wani abu babu manufa ko babu hikima zaka duk aikin Allah tattare yake da hikima mun san ta ko ba mu san ta ba a cikin waɗannan sunaye guda biyu fata'al malikul haqq da Allah ya kira ya sifanta kansa da su al-maliku kuma al-haqq wanda ya kunshi soke wancan zatan da Allah yake cewa fa hasibtum annama khalaqnakum abasa waɗannan sunaye guda biyu gaba ɗaya sun zama martani ne ga wanda za su yi irin wancan zato wanda maƙiyansa suke yi masa zalika zannul ladina kafaru wa ilal kafirin min an-nar saboda haka zato ne na kafirai waɗanda suke ganin cewa babu wata manufa cikin yin halitta kuma kowa yana da dama ya miƙe kafa sai abin da ya ga dama wannan zato ne na kafirai ba zato ne na mutanen kirki ba kuma wannan zaton ya kore kamalarsa kamalar ubangiji cikin mulkinsa da kasancewarsa shi ne na gaskiya domin wanda yake da mulki na gaskiya alladhi huwa alladhi yakunu lahu al-amru wan-nahy mulkin da zai sa ya hana ya yi umarni ya yi hani fa yatasarrafu fi khalqihi biqawlihi wa amrihi kuma ya sarrafa halittarsa da umarninsa da maganarsa wannan ba zai yi ba a ce kuma yana yin wani abu ba manufa wa hadha huwa al-farqu bayna al-malik wal malik wannan shine bambanci tsakanin Allah wanda yake cikakken sarki da dukkan wani wanda yake ya mallaki wani abu na sarauta ko ya mallaki wani abu na duniya duka abin da zaka mallaka a nan a duniya sawa'un mulki ne dukiya ce ko ma menene da zaka mallaka idan ka duba hakikanin abin da ka mallaka a da ba ka da shi daga baya ka samu sannan kuma dole zaka rabu da shi farkonsa da ƙarshensa. Da baka da shi, daga baya ka samu, sannan nan gaba dole ka rabu da shi ko ka ƙi ko ka so. Kaga Ubangiji Subhanahu wataala shine mai mulki cikakke, domin babu wani lokaci da Allah Subhanahu wataala bai mallaki abin da yake ƙasa da sama ba. Babu lahu mulku samawati wal ard, mulkin sama da ƙasa nashi ne. Sannan kuma babu wani lokaci da wannan mulkin zai gushe, yana nan a matsayin wanda yake mamallakin sama da ƙasa a koyaushe. Kaga tun daga nan ka gane bambanci tsakanin mulkinka da mulkin Allah Subhanahu wataala. Sannan mulkinka duk yadda ka kai ga jin kai ka isa, abinda ka mallaka din nan wani lokaci sai ka ga ya zo yana maka tutsu, yana gagarar ka, yana fin ƙarfinka. Yanzu muƙaddara ka mallaki mota, wata rana za ka zo ƙeme mai ta ƙita shi kai haka za ka haƙura, sai ka je ka sha wahala ka nemo bakanike an ci kuɗinka an yi waye an yi waye. Gashi dai mallakinka ce amma ta ƙi maka biyayya a lokacin. Haka nan dabbobi, lokacin ana hawa dabbobi, wani lokaci dabba za ta yi tutsu da wanda yake kanta, ta kifa shi da ƙasa, yana je yana gani kuma shi ne mai ita, shi ya je ya suyo ta yi abin da sauransu. Haka nan in kana ganin ‘ya’yanka ne, matanka ne, ko yaranka ne, kana ji kana gani wata rana za ka sa su abu su ƙi, ko da gangan ko kuma da wani dalili daban, kana ji kana gani za su ƙi maka biyayya yadda kake so. Idan kai mai sarauta ne ko mai mulki a ƙasa, haka kullum kake kana ka kwana ka tashi kana fargaba kan wani abu ya balle a wani guri, mulkin kai samu matsala. Duk wani mai mulki kwana yake da fargaba kan wani abu a ce ya balle a yankin da yake mulki, sawan ƙasa ce ko jiha ne ko local government ne ko ma'aikata ko menene, so kake tunaninka kada wani abu ya taso wanda zai fi ƙarfinka a gurin. Don haka in mutane kake mallaka kake mulki, wani za ka yi ta yi ka daɗaɗa musu don ka sai ma bore, kullum kana ba su baki, kana gaya musu gaskiya da ƙarya, saboda dai ka lallaɓa su. Ko mutum bai da gaskiya, ko mutum mara gaskiya ne, dole dai haka zai fito ta lallaɓa dai mutane. To kaga kana mulkin su ne suna mulkinka kai ba, domin kana jin tsoronsu kamar yadda suke jin tsoronka, za ka iya musu wani, to kai ma kuma tsoronsu kake ji, a cikin tsoron tsoro ake. To kaga anan ma mulkinka ya zama ba cikakke ba, sannan kuma mulkinka cike yake da bukata. Banɗakinka in ya cika ba ka samu mai yasa ba, hankalinka tashi zai, a ce duk an nemi mai yasan banɗaki ba ka iya shiga ba, kuma bukatar ka ce. Saboda kaga dai mai yasa dai ba mai yasan banɗaki dai ba wani daraja ake ganin sana'arsa da ita ba, ana kamar kana ce. Amma kuma anan a ciki aikinsa sarki ne kuma a kanka, don in kana da bukatarsa dole in ya ga dama ba ita maka yanga, kana lallashinsa, ko in ƙara maka ne kuɗin da na ga maka bai yi ba. Inda za su haɗa baki su ce ba za mu garin nan da Bauchi ba za mu ƙara yashewa kowa abin da zuwa za ana zama da su ana tattaunawa, domin ba zan yi rayuwar ta haka ba su ba, ashe ana buƙatar su. To haka kowace irin sana'a da mutum yake yi, inda masu sana'ar nan za su tara su haɗa baki su ce ba za mu sake ma, to kuma kowa zai shiga wani hali. Ashe kaga mulkinka dai yadda ya kai ga mulki kana da bukata. Wanda suke mai sarauta suke shiga su gyara masa ɗaki su gyara su sa masa turare, inda za su yi bore duk su ne ya zauna a gidan ba shara ba, ai ba zai iya zama a gidan ba shi kansa. To ashe kaga ba wani wanda mulkinsa yake cikakke, in ka dubi a haƙiƙanin cikan mulki sai Allah Subhanahu wataala, shi ne al-malik, shi ne na gasken gaske, wanda a dad duniya ma kenan, bare kuma aka tafi lahira kuma limanil mulku al-yawm, waye zai ce ni? Babu, duk sarautar mutum ko duk matsayinsa kowa sai dai sunku ya kai. Wa khashatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa, sai dai ka ji murya ƙasa ƙasa, ba wanda zai iya ɗaga muryarsa gaban Allah. Limanil mulku al-yawm, an samu su lillahi alwahidul qahar shi kadai ne a ranar yake mulki a nan ne wani zai rika tutiya shi yana da mulki amma aka je can kowa da kowa ya zama daidai wa barazu lillahi jami'a kowa haka zai fito gaban Allah subhanahu wataala ba shi da wani wanda zai taimaka masa a cikin abin da yake sai aikin sa to saboda haka ubangiji shi yake da wannan don haka kaga ya cancanci a sifar ta shi da al-malik kuma al-haq to wanda ya sifanta da wannan sifa ta kamala tayaya ne kuma za a ce yana yin abu ba manufa yana yin abu kamar mai wasa ba zai yiwu ba as-sa'idi yana cewa fa kaunuhu malikan lil khalqi kullihim fi sidqihi wa wa'dihi wa wa'idihi ma'luhan ma'budan lima lahu min al-kamal rabbul arshil karim فما دونه من باب أولى يملأ أن يخلقكم عبثا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى تفسير سيكي تيوى كسن تيوى الله سريكي قدوكا ننها لتا قبات كما سريكي نغسكيا نغسكيا أو جنغسكيا سا دا الكورنسا دا نلوكنسا كما أبن بوتاق كوا سبو دا كمال رديكي دا إتا kuma rabbul arshil karim ubangijin al'arshi mai girma kaga idan ya zanto ubangijin al'arshi wanda shine a'zamu makhluqatillah fama dunahu aula abinda bai kai al'arshi ba shi yafi cancanta ya zama ubangijin sa to wannan yabna'u ba zai yiwu ba a ce mai wannan sifofi an yakhluqakum abathan ya halice ku haka kawai ba manufa saboda haka ubangiji subhanahu wataala shine wanda yake da cikakken mulki kuma yake na gaskiya sannan Allah ce la ilaha illa huwa rabbul arshil karim babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ya cancanta a bautawa sa duk wani wanda ba shi ba bawan sa ne halitta sa ne mulkin sa ne kuma bawan sa ne shi kadai ne wanda ya cancanta a bauta masa ba tare da an hada shi da kowa da komai ba sauraka ba shi da wanda yake kini ko tamka a cikin sifarsa ko a cikin zatinsa to kaga wanda duk yake da irin wannan sifa shine yake da sifa ta kamala shi yake da sifa ta jalala ta girma da daukaka kuma wanda yake da irin wannan sifa har ila yau ya daukaka daga a ce yana da wani abu na gazawa ko a ce yana yin wani abu babu manufa Allah ya ce rabbul arshil karim ubangijin al'arshi mai girma ko al'arshi mai daraja al'arshi wanda shine saqful makhluqat da muka yi bayanin sa a baya shine rufin dukkanin halitta shine a'la al-makhluqat bayan sa kuma babu wata halitta shine mafi koli kuma shine mafi girman halitta da Allah subhanahu wataala yi idan har Allah subhanahu wataala ya mallaki al'arshi wanda shine akbarul ma'azamul makhluqat kaga ya mallaki abinda bai kai al'arshi ba min babu aula sannan Allah ya ce wa man yad'u ma Allahi ilahan akhar la burhana la wanda duk ya bautawa Allah ya bautawa wani abun bauta tare da Allah wanda ba ya da wata hujja a kansa fa inna ma hisabuhu inda rabbi to hisabinsa kawai yana wajen ubangijinsa innahu la yuflihu alkafirun lalle kafirai ba za su rabauta ba ubangiji subhanahu wataala bayan ya bayyana cewa shine almalikul haqq wanda la ilaha illa huwa to sai Allah subhanahu wataala ya juyo magana ga waɗanda za su bauta ma wani ba Allah ba idan har Allah subhanahu wataala shine almalikul haqq shine la ilaha illa huwa to babu kuma wani wanda zai cancanci a bauta masa sai shi kuma duk wanda zai bauta ma wani ba Allah ba to ya shirya gamuwa da mummunan sakamako a gurin Allah subhanahu wataala shine ma'anar fa inna ma hisabuhu inda rabbi Allah yace duk wanda zai bauta wa Allah zai bauta ma wani tare da Allah la burhana lahu bihi ba shi da wata hujja ta ya bauta masa tare da shi wanda la burhana lahu bihi ba kaidi bane babu wani wanda zai bauta wa wani Allah kuma ya zama yana da hujja babu shi duk wanda zai bauta wa nan Allah bai da hujja wanda la burhana lahu bihi ita ce ake kira as-sifa al-khashifa wa laysat qaidan sifa ce da take nuna maka duk wani wanda zai bauta ba wani ba Allah ba to bai da hujja ومن من يدعو مع الله إلها آخر وانا دزي بوتا ما وانا أبو بوتا تارد الله تو وانا متن با لا برهان له باشد فوت هجة سوالك كذا سيشي واقوي وانا زي بوتا ما وانا تارد الله ده هجة بابوشي duk wani wanda zai bauta wa wani tare da Allah to ba ya da hujja ba ya da wata hujja da take nuna ya cancanci a bauta masa hujjoji masu yawa marasa iyaka na nassi na nasoshi da na hankali duka sun tabbatar da cewa Allah shi kadai ne abin bauta to duk wanda yayi wannan la burhana lahu bihi ba tare da yana da wata hujja ba fa inna ma hisabuhu inda rabbi to lalle hisabinsa yana wajen ubangijinsa kawai wato ya jira ranar haduwarsa da Allah subhanahu wataala anan zai gane kuransa anan zai gane cewa ya bauta wa banza Allah baya karbar abauta ba wani tare da shi Allah mawadaci ne baya karbar shirka baya karbar hadaku ga hada wani tare da shi ballantana kuma ka bauta ba wani shi kadai baka ma bauta wa Allah ba ko ka bauta masa in ka hada wani tare da shi Allah baya so shi yasa koriyace ta shiga cikin aiki Allah baya santa kai wani aiki dan Allah da wani kuma to Allah baya san aiki an aghna shuraka ya ali shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu duk wanda zai wani aiki inji Allah ya hada wani tare da ni a cikin aikin sai in babbasa aikin sa yaje can wanda yayi aikin tare da ni ya hada ni da shi yaje ya biya shi wanda kuma zai samu komai a wajen sa ba shi yasa yace innahu la yuflihu alkafirun kafirai ba sa samun rabauta kafirai ba za su rabauta ba sai dai su samu shiga wuta kuma ta har abada za su yi so su fito daga wuta za su so a fitar da su daga wuta amma babu maganar fita daga wuta sun shiga har abada sun cancanci wannan sakamako da ubangijin su yayi qul innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون الله سبحانه وتعالى يجي للي وقت أن سيكي كرر كرياسنا دنگان تاوى الله لا يفلحون بزاس تبر بوتابا متاع في الدنيا ننجن داديني كنكني أنا الدنيا ثم إلينا مرجعهم سنمكو مسو زوا غريم تكي ثم نذيقهم العذاب الشديد سنم ننددا musu azaba mai tsanani bima kanu yakfuruna saboda abinda suka yi na kafirci anan ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da abuwa guda biyu na farko abu na farko wanda duk zai kira wani yana bautar sa ba Allah ba to wannan kafiri ne shi yasa karshen aya ce innahu la yuflihul kafirun duk wanda zai kirawo wani da sunan bauta ba Allah ba to kafiri ne sannan abu na biyu duk wani wanda zai kirawo wani da sunan bauta ba Allah ba to ba zai taba rabauta ba zai taba samun abin da yake bukata ba bukatar sa ba za ta taba biya ba ba zai kubuta daga azabar Allah ba kuma zai samu aljanna sa ba saboda haka kaga duk wanda zai rika kiran wani ba Allah ba da sunan bauta wannan yayi hasara ta duniya da ta lahira kuma ba zai taba rabauta ba kuma wannan shine karshen wauta ka rike wani ba Allah ba kana kiransa kana bashi sifofin Allah kana danganta masa ayyukan Allah karshen wauta kenan shi yasa Allah ce man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun babu wanda ya kai bata da tabewa kamar wanda zai rika kiran wani ba Allah ba wanda ba zai iya ansa masa kiran sa ba har alkiyama ta tashi Allah ce wahum an du'aihim ghafiluna basu ma san suna yi ba dukkan wani abin da zai same ka ka kira Allah ka gaya masa ka nema wajen Allah wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah ka nema gurin Allah subhanahu wataala ka kirawo shi ka kira wani wanda ba zai iya ansa maka kiran ka ba mala'ika ne muqarrab ko nabiyyun ne mursal ko waliyyun ne salih ko mala'ika na kusa da Allah subhanahu wataala ko kuma wani manzo da Allah ya aiko ko kuma wani waliyyi salihi dukkanin su ba a kiransu Allah subhanahu wataala kadai ake kira annabi sallallahu alaihi wasallam yana tawassuli da rububiyyar Allah ne da waɗannan halittu nashi Allahumma rabb jibril wa mika'il wa asraf yana tawassuli da rububiyyar sa ne ga waɗannan halittu amma ba su yake roƙa ba baya roƙan jibril baya roƙan mala'ika mika'il ko israfil Allah subhanahu wataala yake roƙo kawai sannan Allah ya ce wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin kace ya ubangiji na ighfir ka gafarta mana warham ka jikan mu kai mana rahama wa anta khairur rahimin kaine fiyayyan masu yin rahama bayan Allah subhanahu wataala ya fadi halin kafirai da irin wautar su da jahilcin su da irin azabar da ya tanadar musu a ranar gobe kiyama sai ya ja hankalin annabi sallallahu alaihi wasallama akan cewa ya koma zuwa ga Allah ya nemi gafarar sa ya nemi rahamar sa domin gafarar Allah da rahamar sa su kadai ne za su kare mutum daga fadawa cikin abin ki daga fadawa cikin abin da ba zai masa dadi ba Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama wa qul ya muhammadu kace ya rab ya ubangiji rabbi ighfir ya ubangiji kai gafara ga sitirta mana laifukan mu ka yafe mana kurakuran mu warham kuma ka jikan mu a duniyar mu da lahirar mu wa anta khairur rahimin kai ne fiyayyan masu jin kai kai ne kafi dukkan wani mai tausayi duk wani mai tausayi a bayan ka yake wajen tausayi wannan sigatu tafdil na wa anta arhamur rahimin domin a cikin mu kan mu halittu bayi ana samun masu tausayi mukan tausaya wa junanmu babu shakka rahamar ubangiji ta sha bamban da rahamar duka bayinsa saboda yadda zatin sa ya sha bamban da zatin mu hakanan rahamar sa da sauran sihofin sa suka sha bamban da sihofin mu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da sayyidina abubakar lokacin da yake tambayar sa yake tambayar sa kamar yake cikin sahih al-bukhari da muslim Sayyidina Abubakar yana tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam me zai fada na addu'a a cikin sallar sa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Sayyidina Abubakar yake cewa qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yace ya Rasulullah allimni du'an aqulu fi ad'u bihi fi salati. Ya manzo Allah koyar da ni addu'a da zan rika yi a sallah. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da shi kace Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran ya Allah na zalunci kaina zalunci mai yawa ka fadi haka kanka ce kai fa baka san me kai wa kanka ba wanda ce to wani zalunci ne wa kaina ni ban san na zalunci kaina ba sayyidina abubakar aka ce ya fadi haka idan har sayyidina abubakar za ce ya fadi haka kai ka isa kace kai baka zalunci kanka ba ai ko wata falala ka ji baka yi aiki da ita ba ka cuci kanka ko ba wajibi ba ne a ce ga wata falala in ka tashi kai sallah kaza kai kaza kaza falala ce in baka yi ba laifi sai ka hana wa kanka wannan falala baka zalunci kanka ba saboda kana hana kanka mustahabbi ma zulmun ne zulmun nafsi ne baka cuci kowa ba amma kanka ka cuta sai ce to kuma zulman ba kathiran ba kadan ba ce wala yaghfiru dhunuba illa anta babu kuma mai gafarta zulubai sai kai don haka faghfir li maghfiratan min indik kai min gafara daga wajenka warhamni ka ji kaina innaka antal ghafurur rahim lalle kai ne al-ghafuru mai gafara kuma mai jin kai idan muka duba za mu ga karshen wannan surar ya zo daidai an bayar da ajuzinta zuwa ga sadr dinta al-ajizu sura shine karshenta amma da ita zuwa ga farko a can farko Allah ce ya fara da qad aflahal mu'minun mu'minai sun rabauta nan kuma aka ce innahu la yuflihul kafirun dan a nuna maka masu samun babban rabo su ne mu'minai sannan su kuma kafirai ba za su taba rabauta ba wannan shine raddul ajizi ala sadr amma yadda karshe an hada shi da farko can farko an bude da cewa mu'minai sun rabauta karshe kuma an kawo innahu la yuflihul kafirun kafirai kuma ba za su taba rabauta ba wannan shine karshen surat tafsir suratul mu'minun insha Allah gobe za mu fara da tafsir suratul nur Allah subhanahu wataala ya sanya mana haske cikin dukkan lamarin kuma da wannan ne muka zo karshen tafsirin mu na yau ba sai ka daga hannu ba lokaci yayi abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi da kuskure Allah ya fahimta mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.